sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a 25 ga wannan watan Nuwamban shekarar 2016 akan mitoci 25-31-60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makiri tare da Aliyu Mustapha Sokoto za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To baba, yawan Amurkawa da ke son a sake kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi fa yana ƙara ƙaruwa. Wasu manyan 'yan siyasar ƙasar Ghana guda uku da aka hana musu su shiga takarar zaben shugaban ƙasa a can kuma sun ce suna shakku idan zaben nan na Ghana da za a yi a watan gobe za a yi adalci cikinsa. Bayan haka rundunar sojan Turai ta ce ta ƙarasa aikin nan na farautar ɓarayin teku da take kusa da Somalia.
To bayan kun gama jin labarai za ku je irin kokari da wata cibiyar koyar da sana'o'i a Najeriya ke yi don samar da gwanayen sana'o'i iri-iri a ƙasar.
Za ka ga mutum yana da digirgire da yawa amma ka ba shi aikin hannu ya yi ba zai iya ba. To wannan yana sa koman baya sosai mana a ƙasarmu.
Za mu kuma leƙa jihar Borno inda za mu je irin tallafi da ake kawo wa masu bukata a jihar.
Wannan shinkafa 10,011 za a raba shi daidai wa daida yadda kowa zai samu.
Haka kuma akwai rahoto akan yunkuri da ake yi a jamhuriyar Nijar don tsige bagajin birnin Yamai, babban birnin kasar. Sannan kuma muna da shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali za ta kawo buku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba. Yawan Amurkawa masu son a sake kurga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a wasu jihohi aƙalla guda uku na ƙasar yana daɗa ƙaruwa bayan da aka ankara cewa yawan ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu sun zarce na Donald Trump da ƙuri'u sun fi miliyan 2. Ga kuma rahotannin da yanzu ake samu da ke cewa an yi maguɗi a wasu mazaɓu. Tun cikin makon jiya dai wasu lauyoyi masana harkokin zaɓe a nan Amurka suke shawartar madugun kamfen na ita Hillary Clinton ɗin wato John Podesta. Da cewa ya sake kirga ƙuri'un da aka jefa a jihohin Wisconsin da Pennsylvania da Michigan saboda suna jan AI banta kwamfutocin da aka yi amfani da su wajen jefa ƙuri'un kamar da mujallar New York ta nuna. Lauyoyin sun lura da cewa ƙuri'un goyon bayan ita Hillary Clinton ɗin sun kasa da maki 7 a yankunan da aka yi amfani da kwamfuta wajen jefa ƙuri'a, ba kamar goyon bayan da ta samu mai yawa a yankunan da aka yi amfani da ƙuri'un takarda ba. Hakuma lauyoyin sun ce ƙarin hujja su na neman a sake kirga ƙuri'un nan shi ne saboda yawan ƙuri'un da shi Donald Trump ya samu a duk waɗannan jihohin guda uku ba su shige kashi 2 kacal cikin 100 na dukkan ƙuri'un da aka jefa a jihohin ba.
Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya tado da batun tsokane da Rasha ke musu da kuma mamayar haramci da ta yi wa yankin Crimea a hirar da suka yi ta wayar taho da juna a jiya Alhamis. A wata ganawar haɗin gwiwa da manema labarai da yi a birnin Brussels tare da shugaban Majalisar Tarayyar Turai Donald Tusk da kuma shugaban hukumar ƙasashen tarayyar Turai Jean-Claude Juncker. A nan ne Mr. Poroshenko yake cewa ya yi wa Donald Trump cikakken bayani dangane da halin da ake ciki a gabashin ƙasarsa da kuma can yankin na Crimea. Maganganun da ake ji suna fitowa daga bakin Donald Trump a lokacin yaƙin neman zaɓe suna nuna alamar cewa idan ya ci zaɓe zai sauya alƙiblarsa zuwa wato wurin aiki na inganta dangantaka da ke tsakanin Amurka da Rasha. Musamman Trump yana fitowa yana yabon shugaban na Rasha Vladimir Putin kuma yana cecekan Hillary Clinton saboda tana sukar lamirin shi Mr. Putin ɗin.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. Wani hari na ƙunar bakin wake da ƙungiyar ISIS ta ce da motar ta ne aka yi amfani aka kai shi jiya Alhamis a wani gidan mai da ke kuda da birnin Baghdad ta Iraki ya halaka mutane sun kai 70 aƙalla. Galibin duk wanda suka rasa rayukan nasu mutanen ƙasar Iran ne da suka shiga tattakin 40 na 'yan Shia da aka gudanar a birnin Karbala. Hukumomin Iraqin sun ce akwai tarin motocin fasinja na safa-safa da ke tsaye a kusa da gidan man hada da sauran kananan motoci na masu unguwar da ke aje a wurin da su ma tashin bam din ya same su. Hukumomin ce majalisar na Iran suna kan hanyar su ta koma gida ne a ƙarshen wannan tattakin na 40 da aka kammala. Daman dai rahotanni sun nuna an saka sojojin Iraq a zaman shirin kotakwa na saboda tsoron afkuwar irin wannan farmakin a lokacin babbar hidimar ta shekara-shekara da in shiya kan yi a can Karbala. Tunda dai kungiyar ISIS sun wuce ke adawa da 'yan shi'a ta dauki alhakin kai harin.
Wasu manyan 'yan siyasa na kasar Ghana su uku da aka hana wa shiga takara a baya na shugaban kasa da za a yi da na majalisar dokoki da ake shiri a ranar 7 ga watan Disamba na mai zuwa sun ce da kyar za a yi zaɓe na adalci. Edward Muhammad na jam'iyyar PNC da Papa Kwesi Indom na jam'iyyar PPP da kuma Nana Akunedo Ajimar Rawlings matan tsohon shugaba Jeje Rawlings na Ghana. Kuma wa ita ce 'yar takarar jam'iyyar NDP sun bayyana ra'ayinsu ne a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka gabatar, inda suke zargin hukumar zaɓen da cewa ba ta yi shirin da za a yi zaɓe mai inganci ba. Bayan zargi da suka yi na cewa har ila yau dai akwai wasu 'ya'yan jam'iyyarsu da aka hana su tsayawa takara ko a zaɓen majalisun dokoki. Shugabannin jam'iyyun guda uku sun ce suna zargin wato hukumar zaɓe ne saboda ba ta shirya gudanar da zaɓe a bisa ka'idojin da aka yarda a yi ba. Sai dai kuma wani jami'in hukumar zaɓe Eric Jakpasu a hirar da ya yi da gidan rediyon nan ta muryar Amurka ya ce ya musunta wannan zargin da shugabannin na PNC da PPP da kuma NDP suke yi cewa hukumar zaɓen ba za ta bari a juya alƙiblarta na wato tabbatar da ganin an gudanar da wannan zaɓe na ranar 7 ga watan Disamba na ba sani ba sabo.
To, rundunar sojan Turai ta NATO kuma ta ce ta zo ƙarshen shirin nan da ake kira da Turanci Ocean Shield na faletin jiragen mayakanta a cikin tekuna domin tankara ɓarayin teku na Somalia masu zirga-zirga cikin gulaban. Wannan shirin dai ya haɗa tarin jiragen ruwan yaƙi na ƙasashen duniya da dama da suka haɗa da na Amurka da Turai. Yana kuma ɗaya daga cikin matakan da suka samu nasara da aka ɗauka domin maganin masifar ɓarayin teku da suka addabi mutane a wasu shekarun baya. A lokacin da su ɓarayin tekun suke shaƙi a yasu a can baya ɗin an ce sun saci dukiyar da ta kai ta zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 700,000 kuma sun yi garkuwa da mutane sun fi 1,000. To, amma rahotanni yanzu sun ce abin ya fara raguwa matuƙa domin rabon da a ce an yi wata gagarumin masata a cikin teku tun shekarar 2012. Wannan ragi ne babba idan aka yi la'akari da cewa tsakanin shekarun 2010 zuwa da 2011 an kai farmaki a kan jiragen ruwa sun fi 30. Yanzu rahotanni sun ce NATO za ta mai da hankalinta ne zuwa tekunan Bahar Aswa da kuma Mediterranean domin tankarar Rasha da kuma masu ayyukan fasakori a waɗannan tekuna da.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gidauniyar koyar da sana'o'i a Najeriya ta ITF a taƙaice tana shirin faɗaɗa aikinta na horar da sana'o'i a fannoni iri-iri kamar yadda za mu ji a wannan rahoto da wakilin yammu Zainab Babaji ta aiko mana.
Gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya wato Industrial Training Fund ko ITF a taƙaice ta ce za ta inganta ayyukan horar da matasa da sana'o'i don dogaro da kai da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Director General na hukumar ITF Joseph Ari ya ce mafi yawan ƙasashen duniya da suka ci gaba sun dukufa ne wajen sana'o'i da inganta masana'antunsu.
Za ka ga mutum yana da digirgiri da yawa, amma ka bashi aikin hannu ya yi ba zai iya ba. To, wannan yana sa koman baya sosai mana a ƙasanmu. Tunda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari GCFR mun lura da abubuwa guda biyar wanda shi ya kawo cewa na gyaran ƙasa. To, mun ce mu a ITF kuwa dole mu fuskanci abubuwan nan na yakin corruption. To, mun gan cewa idan mun ci gaba da aikinmu sosai ƙasa za ta gyaru, ba za a dinga samu crisis da tashin hankali sosai ba. Don idan ƙasa ta gyaru, mutane sun samu aikin hannu, ba za su yi abin da zai tada zaune saye ba. Akwai shirin da muna kira National Industrial Skills Development. Wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 muna sadu da gwamnonin su kawo mana matasansu maza da mata.
Director General na gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya Sir Joseph Ari Director mai kula da sashen shiga da fitar kudi a hukumar ta ITF Aliyu Ahmed Kiyari yace zuwa yanzu gidauniyar ta horar da fiye da mutane miliyan 18.
Manufan da muke da shi yanzu shine mu tabbatar cewa duk wani dan Najeriya yana da abin da zai yi. Domin na zauna a kasashe kaman 14 haka. Abin da suke yi shine wallahi tallahi ba mutum da yawa da bashi da aiki. Tun daga primary zaka fara koyan aikin hannu. In ba za ka iya boko ba za ka iya aiki da hannunka. To abin da muke nufi kenan cewa kowane dan Najeriya ya zama yau ya mori kansa kuma kasan ta more shi.
Ita ma Hajiya Safiya Abubakar tace ba matasa maza kadai gidauniyar ke horarwa ba har da mata.
A cikin horarwa da ake bawa mata anan akwai dinki, akwai saka, akwai girke-girke. A karkashin girke-girken akwai su keg, akwai beats making, su dan kunne da sarka da sauransu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kuma dalla a gaida malama Zainab. A jihar Borno kuma gwamnatin jihar Kashim Saitima yake alƙawarin cewa kayan abinci da gwamnatin tarayya ta basu zai kai wa mabukata. Wakilin Haruna Dauda ya shirya madar rahoto akan wannan tallafi da ya shigo a jihar.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima yace ayan kungiyar Boko Haram sun lallata da kuma kone gidaje kashi 30 cikin 100 dake fadin jihar. Gwamnan ya da bayyana hakan ne lokacin da yake karban tallafin kayayyakin abinci na gwamnatin tarayya daga hannun hukumar din custom din kasar.
5335 classrooms located in 512 primary schools across the state, 38 secondary schools.
Gwamnan yace akwai wasu ajujuwan primary har 2335 da ayan kungiyar Boko Haram din suka kona. A wasu makarantu 512 da ke cikin jihar Borno da kuma makarantun secondary 38 da wasu gine-ginen guda 601 da wasu makarantun gaba da secondary guda 2 da kuma na'urar wutar lantarki da ma wasu abubuwan na daban, don haka babu ganganta kan gudumawar da duk wani zai kawo mana.
I want to reassure you as members of your team that a transparent and equitable method.
Yace ina so in tabbatar muku da cewa zamu bi duk hanyoyin da ya dace don raba waɗannan kayayyakin abinci ga mutanen da ya dace. Zan kuma yi amfani da wannan dama wajen sake miko kambara ta gare ku na neman kayan gine-gine idan har kuna da shi. Za mu yi matukar farin ciki idan har muka samu irin waɗannan tallafi daga gare ku. Bayan mika waɗannan buhuhunan shinkafa 11,500 ga gwamnan jihar Borno ne dai, da shugaban hukumar hana fasa korin wato Kanal Hamid Ali Merita ya yi wa gwamnan jihar Borno da kuma mataimakinsa Sunusu Umar ya yi, sai na buƙaci yi min ƙarin haske game da wannan gudumawa.
Mu dama kwamiti ne da gwamnatin tarayya ta kafa don duk abincin da aka kama idan an yi condemning a kotu sai ne aka kafa mu don mu rarraba su ga states uku da suka zamana affected by wannan abun Boko Haram. To dalilin zuwa mu nan kenan.
Kamar me ko kama gwamnatin jihar Borno?
Wannan zuwan dai mun kawo shinkafa ne ko 50 kg wanda nace mun kawo 11,500. Wannan shinkafa 11,500 za a raba shi daidai wa daida yadda kowa zai samu, kuma at the end of the day mukan samu report na wannan rabiyan da aka yi.
Mataimakin shugaban hukumar hana fasa gori na kasa kenan Sunusu Umar da kuma yabarkaci shugaban hukumar kan biga wasu buhunan abinci ga gwamnatin jihar Borno Haruna Dauda Bibu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Adalla a gaida Haruna Dauda. A jamhuriyar Niger kuma da alamar wani yunkurin tsige magajin birnin Yamai ya sha ruwa. Ga su ne Mamuni Barma da ƙarin bayani.
La motion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d'une session extraordinaire.
Anan magajin gari Hassan Saidu da kansa ne yake karanto wa kansiloli wasikar gwamnan na Yamai da ke jan hankulansu cewa wa'adin mako biyu da dokokin tsarin aikin kananan hukumomi suka kayyade domin tantauna shirin tsige magajin gari daga mukaminsa ya shude tun a ranar 23 ga watan Nuwamba. Saboda haka zartar da wannan yunkuri daga yanzu wani abu ne da ya saba wa doka. Abin da ke nufin shirin ya sha ruwa, dalili kenan da aka dage wannan taro har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba. Dama dai tun awa shigarin shigar da wannan bukata ta shide magajin gari daga mukaminsa, wasu makusantansa ke yi wa wannan yunkuri kallon wata makarkashiyar siyasa. Alhaji na samu kada kusa a jam'iyyar Amin Amin, wacce a karkashinta ne Hassan Saidu ya dare kujerar magajin garin Yamai, na da irin wannan ra'ayi.
Mutane ne waɗanda sun yi kwangila cikin lumana, yanzu suka zo cikin Amin Amin suka yi kwangila, yanzu kwangila ta kare kuma za su ta cikin tarayya su yi kwangila, tunda yawancin mutanen da akwai duka 'yan tarayya ne da ƴan Lumana wanda suka hito suka zo cikin partin mu kuma yau sun bar partner namu sun ta cikin PNDS mu a yanda muke alliance tare da PNDS bai kamata a ce wanga ya wakana tsakanin mu da su ba
to amma kakakin PNDS tarayya Alhaji Asmanu Muhammadu ya nisantar da jam'iyyar sa daga wannan al'amari
kuin mu jam'iyyar PNDS tarayya adalci ku dauke kukan da talakawa ke gai in shi na konsaye suka jiya za su dauke mataki wannan haƙƙin su ne
ma'aikatar magajin garin Yamai ta yi fama da yaje-yajen aiki a ƴan watannin nan ya fi a kirga a sakamakon rashin biyan albashin ma'aikata watanni akalla biyar abinda kansuloli suka dauka a matsayin kokwarar hujjar tsige magajin gari Hassan Saidu sai dai ƴaƴan jam'iyyar sa ta amen amen cewa suke
ne muna hadi da babban murya rishin biyan ma'aikata wannan ba laihin mu bane laihin gwamnati ne neman dai a shaha muna kashin kaji ne
kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya ya ƙara nana ta cewa ba hannun su akan tafiyar ayyuka a ofishin magajin gari saboda haka karan da ya sha kwai ta kare a kansa a shekarar 2013 ne Hassan Saidu ya haye kujerar magajin garin Yamai bayan da gwamnatin Niger ta dauki matakin tsige zababban magajin gari Umar Dogari saboda zargin sa da facaka da dukiyar kasa tare da ciyo bashin banki da sunan gwamnati ba akan ka'ida ba zargin da PNDS ta sha musantawa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan Washington DC yanzu kuma karfe 12:16 na dare a nan Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu shin ko kun san irin illar dake tattare da yin ba haya ko bayan gida barkate a duk inda mutum ya ga dama kuma ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku a duniya wadda tafi kowace ƙasa fama da wannan matsala ta rashin wadataccen keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida abinda wannan fili zai duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 19 ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin nazarin matsalar rashin isassun keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida da yadda za a magance wannan matsala. Rashin wadatattun keɓaɓɓun wuraren ba haya ko kuma bayan gida da wasu mutane ke shiga daji ko kuma duk inda suka ga dama su yi ba haya musamman a ƙasashe kamar Najeriya. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a taƙaice ta ce kimamin kashi 28.5 na al'ummar Najeriya kimamin mutane miliyan 58 ko 7 kenan. Ba su da sukunin samun keɓaɓɓun wuraren yin ba haya a saboda haka duk inda suka ga dama suke zuwa su yi bayan gida ƙungiyar lafiya ta duniya ma cewa ta yi mutum ɗaya cikin mutane huɗu a Najeriya yana ba haya ne a inda ya ga dama Dr. Mustapha Munir ƙwararre ne akan cututtukan da suke saurin yaduwa wanda ya yi nazari mai zurfi ta wannan fanni A halin yanzu yana aiki ne a sashen bincike da nazarin cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh, jihar Pennsylvania nan Amurka. To na tuntubi Dr. Mustapha Munir da ya yi mana bayanin illar da ke tattare da yin bayan gida barkace a duk inda mutum ya ga dama.
Na farko dai wato kididdiga nan da ta nuna cewa mutane sama da miliyan 58 a Najeriya ba su da takamaimai keɓataccen wajen bayan gida abu ne mai barazana matuƙa ga cutar ga lafiyar mutane a Najeriya kuma abin takaici shine ƙasar mu ta Najeriya ta zo lamba ta uku a ƙididdigar da aka yi a duniya akan ƙasashen da suke da ƙarancin yawan jama'a da ba su da keɓantaccen wajen bayan gida shi kuma bayan gida din nan wato kamar yanda muka sani a al'adance da kuma addinance kazanta ce cuta ce take fita daga jikin mutum, wanda idan aka bashi aka yi haka sasakai aka yi shi a fili a waje zai iya shiga ruwa, saboda idan an yi ruwan sama zai je kogi ko korama ko rijiya ya bi ta kasar ya shiga da wannan cutar cikin ruwan sha da ruwan da za mu yi amfani da shi yau da kullum, ko kuma iska ta kwaso shi ta zuba akan abinciccikanmu da gidajenmu da abin da muke ci ko a kasuwanni, musamman mu a Najeriya da yawanci kasuwannin mu haka suke a buɗe a waje, akwai kura da za ta iya shiga, so ko ta hanyar ruwa ko ta hanyar abinci, duk inda aka yi ba haya a waje a fili zai dawo ne ya zama cutar da ta fita daga jikinmu, da Allah ya fitar mana da ita daga jikinmu, mu kuma sakacinmu ya sa
muka sake mai da
dawo jawuwa. Kuma mafi akasarin miyagun cututtuka da aka sani wanda ta fi shahara shi ne cutar kwalara. Kunga kusan wannan shi ne matakin da yadda ake ɗaukanta. Idan aka yi bayan gida ba a killace shi ba, kuma a tsaftace, mutum bai tsaftace kansa ba, bai tsaftace hannunsa ba, ba a yi bayan gida inda kuma zai zama bai samu ya dawo ba, idan ya bi ko ta ruwa ko ta abinci da muka lissafa shi ne sai ya dawo ya shigo cikin al'umma ya zama annoba.
To kaka yi bayanin wannan matsala ya faru ne a kan rashin isasshen ko kuma wadataccen wuraren da aka kebe domin mutane su je su yi bayan gida, yaya mutane za su taimaka ma kansu?
Kiya ne, wato lallai jama'a dole a wannan mataki ne na dole sai al'umma ta taimaki kanta da kanta. Dole mutane da suke zaune a muhallansu, a gidajensu, a unguwanninsu, da kasuwanni, da duk gudanarsu da jama'a suke gudanar da harkar rayuwarsu, tashoshin mota da sauransu, dole su a zauna a fidda tsari wanda za a samu wadataccen bayan gida. Idan kasuwa ce, kungiyar 'yan kasuwa ta fitar da tsarin da za a haɗa a gina wadataccen bayan gida, yanda da wanda ya zo kasuwa da wanda ya zo cin kasuwa da kuma wanda yake ɗan kasuwa suna da waje. Idan unguwa ne haka, idan gida ne haka, idan kuma al'umma ne ko a karkara ko a ƙauye, saboda ba zai yiwu a ce kamar yadda mutanenmu wani lokacin sai a zauna a ce ai sai gwamnati ta zo, kaga ba zai yiwu gwamnati ta bi gida-gida, lungu-lungu, kasuwa-kasuwa, sako-sako ta samar da wajen bayan gida ba.
To, ka san akwai, duk da ka ba da wannan shawara aka cewa kamar wuraren da mutane ke taruwa, kasuwanni, tashoshin mota da su wurare, gidaje da sauransu, mutane su yi kokari su samu keɓaɓɓen wurin da za a je a yi bayan gida. To, akwai wasu mutane duk da haka ɗin, ban san ya zan bayyana wannan abin ba, sun gwammace dai kawai su in sun ji bayan gidan ko kuma suna son su yi ba hayansu su je daji, ko kuma su je duk wani keɓaɓɓen wuri da suka samu, kawai su tsuguna a nan su yi abin da za su yi su tashi. Ga irin wannan mutane me zaka ce musu, doctor?
To, shi ne suna, wato duk wanda yayi wannan yana yi wa illa ba wai kan shi shi kadai ba, da kuma al'umma, saboda an lissafa an ga cewa mafi akasari na yawan cututtukan amai da gudawa da wasu cututtuka ma irin su tsangiya, irin su zazzabin typhoid, cututtuka mafi wato babban kaso na da yawa daga cikin cututtukan da suke addabar jama'a suna zuwa ne ta ɓangaren rashin kula da bayan gida. Sannan kuma idan mutum yana ga sauki ne ya jeji ko meye bayan gida, idan fa cuta ta kama shi haka za a fara kai kawo zuwa asibiti a je ana nema wani lokacin ganin likita ma ya gagara, an ga likita a samu a sayi magani shi ma matsala. Kuma duk inda mutum ya bar aikinsa, ya bar sana'a, ko idan matar gida ce ta bar 'ya'yanta, ta bar abin nan, kaga wannan shi ma matsala ne. Mutum bai ba karfin da za a nema abinci ko za a nema halal ko za a yi harkoki, zai zama mutum yana ta kai kawo. Idan kuma abu ya zo da ajali ma ya zama mutum ko shi kanshi ko shi da wasu na kusa da shi ma wannan yayi sanadiyar ajalinsu.
To su kuma hukumomi akwai wani matakin da za su dauka na taimakawa na ganin an magance wannan matsala?
To ita hukuma a komai tana da rawa, komai tana da ruwa da tsakiya. Na farko wayar da kan jama'a, na biyu samar da ingantattun guraren bayan gida da bandakuna a waje a guraren da yake hurumin gwamnati ne, a makarantu, a duk gurare kamar irin kasuwanni, kamar karamar hukuma da take karba haraji za ta yi amfani da wannan harajin da take karba na wajen 'yan kasuwa ta inganta musu wannan. Sannan kuma sai wajen bangaren sa doka da tabbatar da ita, za iya gwamnati za ta iya shigowa bayan ta wayarwa da mutane kai bayan kuma inda za ta iya samar da guraren bandakuna, ta samar za ta iya sa doka wacce za ta fitar da tsari akan wasu gurare musamman guraren da suke da kusanci da kasuwanni ko waje da jama'a suke taruwa da yawa. Wannan ko ina ma ba a so ya zama akwai bayan gida, amma duk inda yake kusa da kasuwa kinga mutane za su zo daga unguwannin su, daga garuruwa daban-daban. Sannan da abin da suka kwasa kowa zai mai da gidan shi. To kaga wannan guri ne da zai zama irin waɗannan abubuwan za cuta take saurin yaduwa, makaranta, kasuwa ko duk wani waje da mutane suke taruwa, waje ne da ake aka fi bashi muhimmanci wajen kula da yaduwar cuta, saboda nan ne gunda in cuta ta shiga dan karamin lokaci sai ta bazu ta yadu ta shiga gurare da yawa. So gwamnati za ta iya sa ido ta sa doka ta bayan ta wayarwa da mutane jama'a kan cewa da an wayar da kan jama'a kuma sai a sa musu doka dan wanda kuma bai ji ba a hukunta shi, a bashi a ladabtar da mutum daidai da laifinsa.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. To da yake muna da dan sauran lokaci, bari likitan ku Dr. Muhammad Ladai ya shigo wannan zauri ya amsa kaɗan daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
Za mu fara ne da tambayar takwarata. To Jummai Sa'idu Alhassan Elleman. To likita tana so ne ka mata bayani shin me ke jawo wai cutar na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. An ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan shehu a soja. Likita, akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddatse?
Akwai haka Hajiya, akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne, rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci. Akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan, to shi mai kamar na ba din nan da na cha din nan suna da muhimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in mace mai juna biyu ba ta da shi yanda ya kamata, za ka ga wani lokaci za ka ga idon ta ma yana kamar kaikayi, irin su bakinta da leɓinta da kuma za ka ga suna kamar tsamis-tsamis, kamar suna ciwo-ciwo haka, har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe, duk waɗannan na faruwa. Shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo.
To
aka ji wani awo din nan, shi yasa a wani lokaci akan ba su magunguna, akwai masu rukunoni da wanda ke taimakon gina jini da sauran, duk za a hada a bata.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a guguje baba yawan Amurka da ke neman cewa ya zo a sake kirga kuri'un zaben shugaban kasar da aka yi tsakanin Hillary Clinton da Donald Trump suna ta takaruwa, musamman suna so a bincike kuri'un da aka jefa jihohi guda uku na Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, inda aka ce an yi maguɗi.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma an jima a lokacin hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni da wasu shirye-shiryen da saƙonni da kuka aiko mana. To yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sokoto da kuma wato mai ba mu umarni kenan Solomon Abu da injiniyanmu na wannan safiyan wato Nelson Lopez, baba ya koma ƙeri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya.